أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله a irin jerin karatuccikan da muka saba gabatarwa a wannan makaranta tamu a wannan lokaci zamu dauko littafin Daliya musahibin sa bi na biyu kamar dai abu da yake sananne waɗanda muke karatu tare da su sun san wannan littafi na Daliyar mun yi shi ko na ce ma mun gama shi amma dai ɗan shafuka kadan ya rage ba mu karasa shi ba to sai ya zama kuma yanzu akwai bukata ta ƴan uwa masu bibiyar mu suna ta bukatar karatun Daliya to sai ya zama kuma babu karatun gaba ɗaya cikakke saboda haka sai ne shawarar mu ajiye tsofan karatun sai mu sake maimaita wani karatun saboda ƴan uwa mu amfana gaba ɗaya wannan shine dalilin da ya sa muka biyo Daliya bi na biyu kafin na shiga karatu kai tsaye zan yi amfani da wannan dama da wannan lokaci wajen yin godiya wa Malam Salisu Abubakar Malam Salisu Abubakar Kaduna wanda duk wanda yake bin yake samun karatuccikan da muke gabatarwa a wannan makaranta kusan 90 cikin 100 na mutanen da suka samu wannan karatu ko kuma ma duk karatuccikan ma da muka gabatar to duka cikin himmar sa ne da kokarin sa saboda haka muna yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa dukkanin bukatun sa na duniya da na lahira albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya masa dukkanin bukatun sa na duniya da lahira kuma ya Allah duk abin da kake ba wa waɗanda suka hidimtawa addini suka yada shi duk wata daraja da kake ba su a duniya da lahira Allah ya bashi albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda mu da muke wannan makaranta mu muka san wani kokari yake yi ni ina zaune guri guda in ne karatu kawai zan dora masa telegram ne shi zai sauke shi zai editing ye numbering duk wasu aikace-aikace ban ma sanya ake ba ni ma sai dai kawai daga karatuccikan an tsara su ana fitar da su wannan ba karamin aiki ba ne Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa ita wannan littafi na Daliya ina so in ɗan yi masa wasu ƴan shimfiɗu shimfiɗa ta farko da nake so ne wannan littafi na Daliya shine yana daga cikin littattafai masu muhimmanci matuƙa a duniyar lugar larabci yana daga cikin littattafai masu matuƙar muhimmanci saboda duk wasu gaɓoɓi na adabi ne wannan littafin ya haɗa su a ciki yadda in muka zo karantawa za ka mutum zai ci duk wasu abubuwan da ake buƙata mutum ya sani game da adabin larabci shi ne wannan littafi ya sashi a ciki wannan shi ne abu na farko kenan abu na biyu kuma kafin mu shiga karatun littafin ya kamata mu san waye ya rubuta littafin wanda ya rubuta littafin sunansa direct wanda in kana so sunan da in ka faɗa kowa ya sani shi ne a ce Al-Hasanul Yusi shi ne sunan mai Daliya Al-Hasanul Yusi shi ne sunansa wanda ya fi shahara da shi wanda da an ce Al-Hasan Al-Yusi to an san wanda ya rubuta Daliya ne wanda kuma sunansa kamar yadda aka saba ana cewa Abul Ali ana masa alkunya cewa baban Ali Abul Ali suni shi ne alkunyarsa Abul Ali ana kiransa Abul Ali sunansa kuma Al-Hasan sunansa Al-Hasan bin Mas'ud bin Muhammad saboda haka wasu kuma suna ce masa Nuruddin Al-Yusi a takaice dai sunan sa Al-Hassan al-Yusi wasu kuma suna ce masa Nuruddin al-Yusi shine wanda ya rubuta shi wannan littafi dake hannunmu yanzu na Daliya Abu na gaba kuma shi wannan mutumin ya yake a wajen aqida a wajen aqidar sa shi Ash'ari ne aqida ta Ash'ariya yake bi tunda mutum ne na magana aqida ta Ash'ariya yake bi shine irin aqidar da muka saba da ita a kasar nan muka rayi da ita a kasar nan saboda haka yana da rubuce-rubuce ma da yawa akan abin da ya shafi aqida ta Ash'ariya din saboda akwai hashiyatu sunusi akwai rubutun da ya hashiyatu ala shartu sunusi wanda wannan littafin ma kamar bangaren magari suna karanta shi ma a zaure kamar yadda mu a zaure wanda duk zauren da kaje zaka samu akwai irin su kawaidi ahlari ismawi wanda littafai ne to su kusan wannan littafin yana daga cikin malittafan da suke mukarrarat tabbatattu a zaure kusan kowanne soro ma dalibai ma kanana na masu fara karatu suna farawa da shi saboda muhimmancin sa na tauhidi ne kuma akan aqida ta Ash'ariya wannan shine abu na farko sannan abu na biyu kuma sufi ne sufi shine mabiyin dariku yana bin dariqa shazaliya kamar yadda shehin sa yake bi dariqa sa shazaliya ne amma kasancewar su dariqun su ana iya hada su da wasu daga cikin littafan da ya rubuta ma ya rubuta littafi ma akan falalatta Sidi Abdul Qadir Jilani amma abinda ban sani ba yana dariqar Qadiriyar ma ko baya yi amma kaga irin su shazaliya da ana iya hada su da wasu ya rubuta littafi Aqdal Jawharil Maani Aqdal Jawharil Maani a cikin fi manaqibil tausi Abdul Qadir Jilani saboda haka wannan dariqar sa dai shazaliya ce kamar yadda malamin sa Ibn Nasir yake dariqa ta shazaliya sannan mazhabar sa kuma mazhaba ce ta malikiyya shi wannan malamin ba maliki ne mazhabar malikiyya yake bi irin mazhabar da muke amfani da ita a wannan kasar ta mu sannan kuma sai fagen sa na ilimi wani fage ya fita karawar gani masana tarihi sun ce fagen sa fannonin da yafi kwarewa a cikin ilimi yafi kwarewa bangaren abin da shafi fiqhu da adabi shi faqihi ne masanin fiqhu ne sosai sannan kuma adibi ne masanin adabi ne sosai bangaren abin da shafi lugha da abin da shafi al'ada ta larabawa da sauransu kuma duk wanda ya kallo wannan littafi na Daliya zai tabbatar da cewa adibi ne na bugawa a jarida wannan shine abu na gaba sannan zamu sako malamin sa tsakiya sai mu karasa tarihin sa wannan shine fagen sa sannan abu na gaba malamin sa da yayi wa waka a wadannan wannan Daliya din malamin sa ya waki ya masa baiti 500 da wani abu ya masa dari baiti 547 malamin sa yayi ba sunan malamin nasa kuma Ibn Nasir Muhammadu bin Nasir ake cewa malamin nasa Muhammadu bin Nasir saboda haka ma wasu in aka ce Ibn Nasir sai su zamanin ma shi yayi Daliya a Ibn Nasir shi aka yi ba a cikin wannan Daliya ana kiransa Muhammadu bin Nasir ad-Dir'i a zamanin sa yana daga cikin manya-manyan malamai shehunne a dariqar shazaliya sannan kuma yana daga cikin manya-manyan malaman da suka hidimtawa ilimi a zamanin sa yana daga cikin manya-manyan malaman da suka hidimtawa ilimi a zamanin sa wani daga cikin masana tarihi suka ce laula salasatu lan qati'ul ilmi til maghribi til qarn al 11 ba dan waɗannan malamai guda uku ba da ilimi ya yanke a magari a karni na 11 saboda takarawar gani da suka bayar lokacin Ibn Nasir a zamanin sa daga cikin malamai guda uku wanda a magari a lokacin su ba a samu wani malamin da ya kai su sanin fannonin ilimi ba fannonin ilimi sun kware a fiqhu, sun kware a hadisi, sun kware a tafsiri, sun kware a usul fiqhi. Ka tara fannoni da yawa na ilimi kuma kowanne kaga sun kware. Sannan bayan kwarewar fa da suka yi, kuma sun zauna sun koyar da mutane waɗannan ilimin haika dare da rana kamar babu gobe. Yana daga cikin malamai guda uku. Shi Muhammad bin Nasir ad-Dir'i shine wanda aka yabo a cikin wannan daliya din. Sai kuma Muhammad bin Abubakar ad-Dila'i. Sannan sai Sayyidi Abdul Qadir al-Fati. Waɗannan malamai guda uku a zamanin su ba samu wanda ya kai su ba. Mahallin shahid din mu shine Ibn Nasir wanda aka yaba a cikin wannan daliyar. Abin da yasa muka faɗa haka saboda kar wani ya ji an yaba Ibn Nasir sosai. Yace kai wannan kawai ko da malamai ne to ka ji magrib gaba daya. A zamanin su su uku ne wanda ba samu wani malamin da yake sanin fannonin ilimi ba. Bayan sanin fannonin ilimin kuma sun zauna haikan sun koyarwa mutane. Saboda haka ya ishe mu ishara da wannan mai rubuta wannan wanda ya rubuta daliyar ne yana daga cikin albajiran Ibn Nasir. To yaya kuma shi malamin yake shi yasa shi da kansa mai daliyar yake cewa kullil muqallimin ad-dirayati wattuqa almin bidur'ati la ubalaka tarfudi yace yana fada wa duk wanda ilimi ya masa karanci karasa ilimi ko karasa tsoran Allah ko kuma ilimin ya maka kadan ko kuma tsoran Allah ya maka kadan yace to maza maza ta fudi ra'ata wajen malan nasu zaka samu shi da kansa mai daliyar nan shi Al-Hasan Al-Yusuf yake cewa fa huwal wahidu wa man yakun fi dahrihi lam yarkahu fa ka'annahu lam yujad shi Ibn Nasir fa huwal wahidu shine daya tau a zamani shine daya tilo a zamani wa man yakun fi dahrihi duk wanda ya kasance a zamanin Ibn Nasir lam yarkahu bai je kuma ya da Ibn Nasir ba to fa ka'annahu lam yujad kamar ma ba a yi shi bane to wannan shine Muhammad bin Nasir wanda aka yabe shi a wannan littafin saboda kar mutum yaji an koda Ibn Nasir sosai ya zamanin haka kawai a'a ijtihadi kokarin da Ibn Nasir yayi wa addini ya kai a masa baitocin nan ayaye shi ina fatar an fahimci wannan gaba a abu na gaba da nake so na kara da shi shi wannan malami Al-Hasan Al-Yusi na kawo tarihin malamin sa ne a tsakiya na dan shigar da shi ne a tsakiya saboda kar abun ya kwace mana shi wannan Al-Hasan Al-Yusi wasu daga cikin malamai suna ce masa Subkiyul Asri wai shine Imam Subki na lokacin sa kaga Imam Subki a zamanin sa yana daga cikin manya-manyan malaman duniya Imam Subki to wasu suna cewa wai shi Al-Hasan Al-Yusi mai daliyar nan shine Subkiyul Asri shi Imam Subki ne na zamanin sa kamar ana nace a zamanin sa ya rike kenan malaman lokacin sa ya fi su karatu shine Subkiyul Asri shine Imam Subki na zamanin sa Imam Subki ba shine mai Jam'ul Jawami duk wanda ya san Kaukabu Sade littafin da Imam Sayyidi ya waƙe na usul fiqh Kaukabu Sade duk wanda ya san Kaukabu Sade aka ce kuma ga wanda ya fara rubutawa to ka san ba karamin malami bane to shi Imam Subki shi ya fara rubuta Jam'ul Jawami daga baya Imam Sayyidi ya waƙe masa shi ya mai da shi Kaukabu Sade wasu daga cikin ko malamai suna ce masa Ghazaliyul Asri shi wai Imam Ghazali ne a lokacin sa Imam Ghazali fa kaga Hujjatul Islam al-Ghazali kenan Hujjatul Islam al-Ghazali to wasu saboda sabar ganin ilimin sa da hikimar sa da ijtihadin sa da kokarin sa suke cewa Ghazaliyul Asri ai shine Imam Ghazali na lokacin sa kaga ko wanda ya san waye Imam Ghazali a fagen ilimi to kaga ai sai dai a ce assalamu alaikum shine Ghazaliyul Asri in ji wasu malaman tarihi Imam Ghazali fa shine mai ihya ulumuddin fa wai raya ilimin addini ne gaba ɗaya aka dauko su wai aka samu su rai ihya ulumuddin Imam Ghazali shine ya rubuta ihya ulumuddin wanda wasu malaman ma suke cewa duk wanda bai karanta ihya ba fa laysa min al-ahya baya ma daga cikin rayayyu duk wanda bai dauki ihya ulumuddin na Imam Sayyidi ya karanta ba to gaskiya an ci da rabansa gaskiya saboda haka to wasu na ce masa Ghazaliyul Asri shi wannan malami mai daliya wanda daliyar ta sanan take hannunmu a yanzu haka. Sannan sai abu na gaba da nake so da shigar da shi shine shi wannan malami mai daliya daliya daya ce daga cikin littafan sa da ya rubuta yana da littafan da yawa mu nan kasar ne saboda ko karancin karatu mu ko kuma dake bambancin environment ya zama da littafan sa da yawa ba sa zuwa mana amma kamar yadda na faɗa a kamar bincike da nayi gaskiya na tarihi shi wannan malami al-Hasan al-Yusri din na fahimci cewa bangaren magare bangaren Morocco da sauran waɗannan kasashen da suke yankin magare din akwai littafai da yawa na shi al-Hasan al-Yusri din wanda ko da yaushe ma ana karanta su kamar yadda muke karatun littafai a soro wanda da ka faɗa kowa ya san su to akwai littafan da har yanzu in ka je zaurika littafan sa ne wanda kuma har yanzu ana karanta su idan na fara lissafo littafan za mu magana saboda haka wanda ya rubuta wannan tarihin nasa ma da an karanta yace yana da littafan da sun haura 40 littafan wannan malamin sun haura 40 daga cikin su akwai al-muhadarat wanda ake kira husnul muhadara littafi ne na adabi da tarihi akwai kuma fihirsa ta Yusri shi kuma yayi fihirsa ne littafi ne ya rubuta akan tarihin malaman sa akwai kuma manihil wannan al-manihil malik al-wahhab shi ma littafi ne da yayi amma ya warware wasu masaloli ne masu wahala wa malamai littafi ne yayi shi wanda kamar wa malamai yayi wa littafin manya-manyan fatawoyi masu rikici ya warware su tsakanin al-Qur'ani da hadisi sannan kuma ya rubuta littafin da ake kiransa Zaharul Akam fil Amsal wal Hikam littafi ne kamar na karin magana akwai abin da a cikin adabi yake cewa al-Hikam wal Amsal shine bangaren maganganu na hikima da karin magana shi ma ya rubuta wannan littafin amma mai tarihin ya ce bai karasa rubuta shi ba dai an samu wani abu daga cikin sa bai gama rubuta shi bai wafati akwai littafin da ya rubuta kuma Niskatun fi Kazanatul Hibar shi ma littafin sa ne sai kuma Hashiyatun ala Shart As-Sunusi shine littafin da muka yi magana cewa magharibi ma yawanci suna yawan amfani da shi bangaren tauhidi ne da sufanci sannan kuma yayi sharhi wa Kawkabus Sadi Jam'ul Jawami na Imam Subuki ya masa sharhi amma bai gama sharhin ba yayi sharhi dai a wani abu daga cikin littafin bai kara sabu yayi wafati wani daga cikin malaman tarihi yace da Al-Hasan al-Yusri ya kara sharhin wannan littafin nasa na Kawkabus Sadi da yake wa sharhi ai da yake sharhi wa Jam'ul Jawami da ya gama da wannan sharhin ya fi kowane sharhi da aka yi kyau a duniya saboda haka yana da wannan littafin akwai kuma al-qanun al-ahkam al-ilmi wa ahkam al-alam saboda haka shi ma wannan littafi ne wanda ya yi shi akan ilimomi da ladabi na neman ilimi da sauran wasu abubuwa da suka shafi ilimi da sauran su haka ya yi shi saboda haka kuma wannan littafi ne ma shahararre dan mai rubuta tarihin sai yace ko 2003 din nan ma an sake buga littafin a fas kaga yanzu shekara 20 ma ta kenan 2003 ma an sake buga littafin a fas Morocco kenan garin Shoti Jan radiyallahu ta'ala anhu to kaga wannan littafin da muke wada shi littafin ne dissanannu akwai kuma Hashiyatul Kubra shi ma yayi shi amma yanzu sunan littafin Umdatut Tawfiq in kana neman littafin yanzu Umdatut Tawfiq zaka ce to anan ne zaka samu littafin shi ma ko 2003 din nan an buga littafin kaga littafai ne kenan sananne sannan ya rubuta littafi Masharabul Am wal Khas min Kalimatul Ikhlas littafi ne wanda ya shi akan tauhidi da kuma tasawufu tauhidi da sufanci shi ma littafi ne sananne kuma ana samun sa akwai kuma alqaulul fasal fi farqi bainal qasi wal amal saboda haka shi ma littafin akwai shi akwai kuma aqdal jawahir al maani fi manaqib al gaws al abdul qadir al jilani shi ma yayi shi akan akan sufanci ne da kuma tarihin sidi abdul qadir al jilani wannan su ne kadan daga cikin littafin da ya rubuta an ce sun fi 40 a sannan abu na gaba shi wannan littafin malami al hasan al yusi mai daliya ba boyayyen malami bane akwai malaman da suke sun kai malam malam iya malam wani sai ya mutu ma cikin a garbuce rubutunsa akwai wanda malaman da su a boye suke ba kowa ya san su ba to shi wannan malami mai daliya al hasan al yusi malami ne wanda a zamanin sa shahararre ne duk inda kaje ka fade shi an san shi ba maluma ne boyayyu ba ba maluma ne boyayyu ba saboda haka ta kai ga ma an taba yi masa tai a lokacin a magari lokacin wani sarki da ake kiran sa al-maula rashid lokacin sarki maula rashid ko a ce shugaban kafa maula rashid duk da sultanin su sarauta ne lokacin maula rashid yayi masa tai yayi masa tai cewa ko zai karbi shari'a akan za su bashi alƙalanci da kuma fatawa za su sashi daga cikin malamai masu bada fatawa a ƙasa kuma su bashi alƙalanci a lokacin shi al-hasan al-yusuf sai ya kiyarda ya karbi wannan mukamin da suka bashi amma saboda girman sa da darajar sa da maulan rashid yake gani bai takura masa ba bai takura masa akan dole cewa sai ya karba ba saboda girman shi da yake haka dai hasan al-yusuf ya koma jefe suka yi ta al'amuran su abinda suke da shi na alkhairi wanda za su iya masa su masa shi kuma abin da ya gani na shawara zai iya basu ya basu to haka aka yi ta yi har shi wannan maulan rashid din ya rasu bayan ya rasu aka nada maulan isma'il aka hada aka nada maulan isma'il lokacin shi ma maulan isma'il shi ma sarki na biyu da aka nada shi ma yana girmamawa yana bada daraja da martaba da kambamawa ga shi hasan al-yusuf amma duk da haka dai hasan al-yusuf bai yarda shiga cikin wannan gwamnatin ba shi dai yana jefa amma yana ba su shawarwari yana jefe kuma yana ba su shawarwari in an yi wani abin da ba daidai ba zai rubuta wasiƙa ya aika musu su ma in wasu abubuwa sun rikice musu sun rasa ya za su nemi shawarar sa ya ba su daga cikin rubuce-rubucen da ya wajen ba wa gwamnati shawara akwai shahararriyar wasiƙarsa shahararriyar wasiƙarsa wadda duk ƙasa ko a ce duk duniya a lokacin ko dai mu ce ƙasa kar mu ce duniya duk ƙasar a lokacin sai da kowa ya san wannan wasiƙa saboda a lokacin gwamnati ta rikice al'amura sun taso wa gwamnatin abubuwa sun kwaɗe mata ya rubuta littafi sunan littafin bara'at al-yusi littafi ne kuma wasiƙa ce ya ba wa gwamnati shawara ya gaya mata dalilan da ya ja wannan al'amura suka kwaɗe mata sannan ya ba ta abubuwan da cewa abu kaza da abu kaza da abu kaza da take yi ba daidai ba ne ko ba zai ba ta mafita ba haka ya rubuta littafi shawara ce ya ba wa gwamnati da kuma nuna mata kurakuranta wadda cewa in tana so ta zauna lafiya sai ta gyara waɗannan abubuwa saboda haka wannan wasiƙar a lokacin da ya fitar da ita ta shahara matuƙa ko ina an san wasiƙar sunanta bara'at al-yusi saboda haka shi wannan malami mai daliya ba boyayyen malami bane malami ne sananne shahararre wanda ko ina an san shi abu na gaba wanda watakila da shi za mu rufe shi wannan malami al-hasan al-yusi an haife shi ne hijira ta 1040 hijira ta 1040 aka haife shi sannan kuma wafatinsa rasuwarsa ya rasu ranar litinin 23 ga watan Zulhijja shekara ta 1102 ta hijira kaga waɗannan ijtihadat da ƙoƙarin da yayi gaba ɗaya shekara 62 a duniya ya wafati duk a cikin shekara 62 aka yi waɗannan ayyuka idan muka lissafa kuma zuwa yau wafatinsa za mu ga a yau muna shekara ta 1444 za mu ga cewa yau shekararsa 342 da wafati da 42 da wafati idan kuma muka lissafa da tsakaninsa da Shehu Tijjani kaga wannan malamin kenan sai da ya rasu da shekara 45 tukun aka haifi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu tsakaninsa da Shehu Tijjani abin da yasa kun hada alakar sa da Shehu Tijjani saboda akwai wasu baitocin da mu ma mun karanta irin su wanda da Shehu Tijjani ne ya fade su ko almajiran Shehu Tijjani ne suka fada da yanzu an fara cece ku ce saboda mutane ba sa yin karatu kaga baitin da muka ce fa huwal wahid wa man yakun fi darihi lan yalqahu fa kaannama ka'annahu lam yujadi da almajiran Shehu Tijjani ne suka fada haka da an fara rigima saboda haka dan dai mun nuna cewa mutane sufanci shi ma ilimi ne mai zaman kansa to wannan shine Hassan al-Yusi kuma daga cikin malamai akwai al-Ayyashi wanda yake cewa duk wanda Hassan al-Basri ya kubuce masa bai samu haduwa da Hassan al-Basri ba kana wannan lokacin to kaje wajen Hassan al-Yusi ya ishe ka duk wanda bai sahadu da Hassan al-Basri ba kaga yara ka da Hassan al-Basri ana magana ma fa almajidin daga Sayyidina Ali yace to duk wanda Hassan al-Basri ya tsire masa saboda tsabar ilimi kenan da tsoron Allah da tasawufu yace to in kaje ka samu al-Hassan al-Yusi ka gama wannan shine Hassan al-Yusi a takaice wannan shine Hassan al-Yusi akwai abubuwa da yawa wanda kamar na tsallake su saboda yanayin lokaci amma dai a takaice wannan shine al-Hassan al-Yusi a takaice saboda tarihin sa yana da yawa sosai an yi rubutu sosai akan tarihin sa kamar yadda yake gaya muku cewa malami ne shahararre a zamaninsa saboda haka an yi rubuce sosai abubuwa da yawa muhimmai a rayuwarsa duka an rubuta saboda kuma yana da yawan almajirai ma kaga ba mu yi magana akan almajiransa ba yana da almajirai da yawa kaga shi ba mu yi magana akan almajiransa ba sannan yana da shehunne da yawa akwai shehunne da yawa da ya karatu a hannunsu yayi karatu a hannun shehunne da yawa kaga su ba mu yi magana akan su ba kawai shi Ibn Nasir din kawai muka dauka a cikin shehunnansa har tarihi ma littafi ma guda ya rubuta ya ware ya rubuta yayi tarihin malamansa kuma a littafin ma ba wai duka malaman yayi ba a manyan malaman shahararrun su ne ya rubuta littafi guda yayi tarihin su la'akari da mun dan yi doguwar shimfiɗa za mu karanta baiti ɗaya sai mu bar shi afwan nayi wata mantuwa guda ɗaya shi wannan littafi na daliya ani a ƙaramin karatuna ani ni kaina ban san wani littafin da yake da yawan nuskas bambance kamar daliya ba yana da yawan bambancen nuska in kana da wani bugun a hannunka in ka samu wani bugun sai kaga wani gurin an dan samu bambanci kaɗan da wani gurin yana daga cikin littafin da suke da yawan wannan abu kuma wannan abin an ce tun a lokacinsa tun yana raye ma da yi daliya an fara samun irin wani abubuwa wasu baitocin sai ji ana karanta ba yadda ya rubuta ba saboda haka yana da yawan wannan saboda haka wannan karatu ma da nake yanzu haka da daliyar kusan kofi hudu ne na daliyar a hannuna akwai asalin kofi na akwai mai sharhi kofi hudu ne na daliyar a hannuna idan na tashi kowane kwashi sai na karanta baitin na gani na ga wanne ne ya sha bamban da wani saboda haka amma a wannan bugun a wannan karatu da zamu zan dogara ne a bugun mu na gida wannan daliya mai jar takadda wanda kusan duk shafi baiti goma ne to da ita zan dogara waɗancan sabanan bazan shagaltu sosai da sabanin nuska ba amma na samu waɗannan nuskoki ne saboda su ma za su iya taimaka mana saboda haka koda wani ya ji ana dan samun bambanci kaɗan da yadda take hannunsa to ya ji dai mun an karar da shi cewa ita daliya tana da yawan nuska kala-kala kuma tun zamaninsa aka fara samun wannan abu saboda haka shi da kansa ma ya ji wasu abubuwa ma ana fassara masa ba yadda yake nufi ba da kansa ma ya zo ya masa sharhi sunan sharhin Nailul Amani fi sharhi Tuhani shi ma zaka sharhin yana hannunka to wannan shi ma abu ne mai muhimmanci wanda idan muka san shi ma zai taimaka mana abu na gaba kuma wanda shi ba shi da alaka da wannan amma shi ma fa'ida ce wacce za ta amfane mu meye yasa yawanci a littafai ake samun bambancin nuska sai kaga wani littafin an zo wani baitin wani baitin littafin wata nuska ta ce kaza wata ta ce kaza wasu dalilai ne zan lissafo wasu kadan daga cikin su shine idan ka rubu idan mutum ya rubuta littafi matakar yana raye bayan wani lokaci idan ya nemi yana so ya sake rubuta wannan littafin to zaka samu zai rage wani abu ko ya kare wani abu haka al'adar rubutu take duk wanda yake rubutu ya san wannan in dai aka rubuta littafi yanzu bayan wasu lokuta ka sake dawowa cikin littafin sai ka samu kai ya kamata a rage kaza ko a kara kaza ko a canza kaza saboda haka zaka ajiye kalma wata kila sai wani ya dan ankarar da kai ya dan maka gyara ce aida kalma kaza aka fara ta fi dacewa in ka buka kuma sai kaga eh haka ne to wannan al'adar rubutu tana daga wannan abu saboda lokacin da Imam Shafi'i ya rubuta littafin sa Risalatu Shafi'i wanda littafi ne shahararre kowa ya san shi ko yanzu ka je kasuwa zaka same shi ya rubuta Risalatu Shafi'i da shi da almajiran sa sai da suka yi wa littafin sauka 100 bayan an rubuta shi fa sai in aka masa sauka 1 idan almajiran sa yana karanta ana bi shi da kansa Imam Shafi'i zai ce kai ya kamata a gyara guri kaza a cire abu kaza sai a cire in an je can sai ce kai ya kamata anan a kara kaza sai da suka masa sauka 100 kowace sauka sai an kara wani abu ko a rage wani abu to a kaddarance a ce da yi shi na farko ya bada kofin wa daliban sa to da aka dawo na biyu kuma an sake samun ragi ko kari kaga waccan nuska tana nan yadda aka santa kenan ita ba canza ta ba to wannan abin shi yasa za ka ga littafi ana samun bambancin nuska ana samun bambancin nuska sai ga nuskar da take hannunka in ka je ka samu wata nuskar sai ka samu bambanci ya dan bambanta da wani abu za ta yi wa kai farkon bugu ka samu bugu na biyu kuma an sake gyarawa an cire wani abu ko an kara wani abu shine abin da yake amma duk da aka sauka 100 fa da aka yi wa littafin duk da aka Imam Shafi'i yace kai mu bar shi haka littafin Allah ne kadai baya kubuta daga gyara ai ba a samu gyara a ciki da za mu sake yi masa wata saukar ma sai mun samu wani abu ma ya kamata mu cire kaza ko mu kara kaza yace mu bar shi haka yadda aka sauka 100 to wannan abun yasa zaka ga littafai ana samun bambancin nuska saboda an yi masa bugu na farko an yi masa wasu gyare-gyare an sake yin bugu na biyu an sake masa wani gyare-gyare wannan abun yasa zaka yi samun nuska daban-daban duk ana samu suna ta bambanta da juna wannan abun shi ne sannan kuma abu na gaba kusan dadin wasu suna da kaifin kwakwalwar da littafan aka suke rikewa saboda haka in aka gaya maka aka watakila wata kalmar sai ta dan shiga maka dufu ko kuma an faɗi wani abu sai kai tsammanin wani abun ake nufi ko kuma sai ka manta kalmar asalin yadda take sai ka kawo wata kalmar da take madadinta kamar kaga kamar nan da muka karanta akwai yake cewa wakasathumu saubil afari a wani bugun saubul afari a wani bugun kuma saubu sigari kaga da afar da sigar kaga duk kalmar ɗe kaga duk ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya ne to kaga wannan shine abin da yake sawa kenan wallahu ta'ala alam za mu karanta baiti daya bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim arijil hibabil wurradi bainal lisabi wa bain zatil armadi shi wannan mai littafi yace arij ka karkata bimun arijil hibabi bimun arji a makarkatar alhibabi shimfudaddun duwatsu alwurradi wanda ake gangara musu wanda ruwa ne a karkashin su bainal lisabi tsakanin wani guri da ake kiransa lisabi wa baina zatil armadi da kuma tsakanin zatil armadi shi ma sunan guri ne da ake kiransa zatil armadi wannan shi ne fassara ta farko kenan ko kuma ka ce arrishka karkata bimun arjil hibabi da makarkatar al bimun arji a makarkatar al hibabi shimfudaddun duwatsu dama aka ce alhibab shine shimfudaddun duwatsu wanda zaka ga dutse a shimfuda ka sai yayi nisa alhibab jami'i ne idan guda ɗaya sai ka ce alhabbu kaga anan alhibab din kenan kaga duwatsun ma kenan suna da yawa alhibab shi mufradin sai ka ce al ai ka ce habbu ko habbatu kenan habbatu shine dutse guda ɗaya shimfudaddun dutse wanda yake kwanciya a ƙasa shine al-hibab al-wurradi wanda ake gangara masa abin da yake al-wurradi wanda ake gangara masa mana dutse ne wanda kana sauka kan dutsun sai ruwa bainal lisabi tsakanin lisab lisabun nan ko sunan guri ne in kuma aka ce al-lisab bainal lisabi tsakanin wani yashi al-lisab ana cewa yashi amma kuma kwari ne irin na yashi idan hanyar ruwa ruwa yana wucewa zaka samu yashi ya kwakwaye wani gurin shine al-lisab tsakanin kwarin wani yashi wa baina zatil armadi tsakanin kuma zatil armadi shine kasa ne kwallon kura zatil armadi ma abociyar kwallon kura shine wanda suke fassara mana azauri zatil armadi kasa ne kwallon kura ko kuma kace zatil armadi kasa mai toka toka saboda armadi daga ar-ramadu ne ar-ramadu shine toka in aka ce armat in aka ce armat kuma kasa ne kama da toka to amma azauri suna ce mana zatil armadi kasa mai kwallon kura saboda haka shine zatil armadi kakan karkata zuwa wannan gurin anan meye hikimar da yake gaya maka addressing gidan mallan yake fara baka kuma da man al'ada ce ta mawaka kusan idan za su fara waka suna fara fadan addressing gurin da suke so su waki kamar yadda idan muka karanta adali a wannan kamar yadda muka karanta cikin 20 sai ce kalilai ya uja bil muhasabi wanzila wala tabjiya an haifihi mutahawwala kaga kalilai ya uja bil muhasabi kaga muhasabi sunan guri ne wanzila ko sauka wala tabjiya an haifihi kaga haifu ma sunan guri ne amina to wannan al'ada ce da mun ta larabawa in za su fara waka suna fadan sunan guri yanzu wakar da yake farawa yana fara baka addressing gidan mallan ne idan ban manta ba kuma kaga yanzu ko a cikin shu'ara mun karanta kwanan nan ko a cikin karatun mun shu'ara a kifa nabiki min zikira habibin wa manzili bi sikitin luwa bainad dukuli fa haumali faturiha fal miqratu lam ya'fu rasmuha bima nasajat hamin janubi wa shamali kaga shi ma sai fara ambaton guri kifa na biki min zikira habibin wa manzili kaga guri bi sikin luwa sunan guri ne bainad dukuli ad dukul sunan guri ne fa haumali shi ma haumali sunan guri ne faturiha shi ma sunan guri ne fal miqratu miqratu ma sunan guri ne to dama haka al'adar larabawa take duk wakokin sun ka dauka zaka samu haka zasu ga suna ta ambaton sunayen gurare duk wakar da ka dauka ko mai alfurda kaga amin tazakkuri jiranin bizi salamin kaga bizi salamin sunan guri ne mazatta nau am jarabin makulata am habbatul rihu min tilka'i kazimatin kaga kazima sunan guri ne wa au madal barku fi zalma'i min idami kaga idami ma sunan guri ne ina fatar an fahimta to shine wannan arrijka karkata bi mun arijil hibabi a makarkatar al-hibabi shimfudaddun duwatsu al-wurradi wanda ake gangara musu a daibu ruwa bainal lisabi tsakanin kwari na yashi wa baina zatil armadi tsakanin kasa mai kwallon kura ko kuma kace kasa mai toka toka duk wanda ka fassara yi in kaga dama kace al-lisab sunan guri ne zatil armadi ma sunan guri ne ina fatar an fahimta sannan kuma akwai wata fassara kuma guda daya ita ma wanda wata kila wani zai ji wani yayi wannan fassara to in ka ji yayi shi ma daidai ne wasu kuma suna fassara suna cewa arrij ka daure abin hawanka shine arrij ka daure abin hawanka bi mun arjil hibabi a magangarar alhibabi shimfudaddun duwatsu wannan arrij din su suna daukanta daga at-ta'rij ne dama a larabci in balarabe ce at-ta'rij shine ka je ka daure abin hawanka a wani guri kamar haki shine at-ta'rij a zaman da ake hawa ababen hawa duk gurin da ka zo to akwai wurin da ake daure abin hawa to shine at-ta'rij ka daure abin hawarka shine arrij ka daure taguwarka abin da ka zo da ita bimun arjil hibabi a magangarar alhibabi shimfudaddun duwatsu wurradi wanda ake gangara musu bainal lisabi tsakanin lisabu bainal zatil armadi to wannan shine to fa'ida ta gaba wannan baitin me yake nufi da shi abin da yake nufi da shi wanda zamu iya fahimta akwai abubuwa guda biyu da yake nufi da shi abu na farko da yake nufi da shi shine kaje ka tafi gidan mallam kaje ka gurin shehu mallam nasiru kaje wajen mal nasur kaje ka nemi albarka amma baya nan dai na ce maka dai kaje makabarta kaje yadda yake kaje ka ziyarce shi wannan shine abu na farko da yake nishi tunda duk abin da ai zanto ana baka adreshi kaje guri kaza ka tsaya in kaje guri kaza din za ka ga wata hanya ta shiga guri kaza to ka bi ta wuri kaza to kaga ana baka adreshi ne saboda kaje abu na farko ina baka shawara ne cewa kaje wajen mallan nasuru shine abu na farko abu na biyu kuma sufanci ne ishara ce ta sufanci da yace arrijibi mun arjika karkata ko kuma kaje ka daure ta abin hawanka yana nufin mana kaje ka daure ruhinka ruhinka yake nishi kaje ka daure ruhinka a wajen mallan nasuru bangaren abin da shafi koyarwa shi to kaga mun anan in ka dauki abin a sufanci to yana nufin ruhinka yake nishi ka daure ruhinka da jikinka a wajen mallan nasuru eh wallahi ta'ala alam mun yi dogor shimfida saboda haka baiti ɗayan ya isa amma mun tashi karatu na gaba daga baiti ɗayan kuma duk za mu saki za mu maimaita shi saboda dogor shimfidan da muka yi wataƙila ta ɗan ja hankali wannan shine abin da muka fahimta Allah kuma shine masani